أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 30 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1436 hijira annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da 13 ga watan 9 shekara ta 2015 alisafin turawa ashirin da tara ba 30 ba ko ashirin to 29 ko 30 shikenan dai daman ai Najeriya dole ai sabanin kwanan wata da shi aka haife mu jinin mu ni sabani akan kwanan wata 29 ko 30 in an zo karshe kwa in an zo sallah kwa daidaita ga wata yau muna darasi na 70 a cikin wannan littafi mai albarka yau da gobe sai Allah darasi na 70 wannan majalisi mai albarka na ihya usunna da muke karatu wannan littafi mai albarka na hakamul janaiz a cikin wannan gari mai albarka na Kano Nigeria muna mika ta'aziyya ga daukacin kuma dukkanin al'ummar musulmi na duniya dangane da ibtila'i da ya samu musulmi a garin Makka a cikin haramin Makka mai alfarma ta yanda wani karfe da kayan gini suka fado wa wasu daga cikin al'ummar musulmi da suke dawafi a filin dawafi kuma wannan ya sabba salwantar rayukan mutum sama da 100 da wani abu muna yi musu addu'a ta musamman waɗannan bayin Allah da suka yi wannan mutuwa Allah ubangiji ya yafe musu zunubansu ya sa aljanna ce makomansu da sunan wannan majalisi namu mai albarka da kuma sunan sunna TV gabaki daya da sauran al'ummar musulmi muna yi wa kanmu da kanmu ta'aziyya da addu'a ta musamman ga waɗannan ƴan uwa namu da suka rasa rayukansu koda ku babu ƴan ƙasar Najeriya ko babu ƴan ƙasashen kusa da mu dukkansu ƴan uwanmu ne gaba ɗaya musulmi muna mika ta'aziyya ta musamman ga shugaba wato na ƙasar Saudiya gabaki ɗaya Al-Malik Salman Allah ya ƙara masa lafiya shi ma a matsayinsa na shugaba a duniya kuma da a ƙasarsa abin da ya faru Allah ya bashi haƙuri, Allah ya bashi dangana kuma ya saka musu da alkhairi irin yadda suka nuna kulawarsu dangane da wannan ibtila'i da ya faru ga al'ummar musulmi lalle sun nuna wato abin a zo a gani kuma wannan sarki ya buga misali ƙwarai da gaske ta yanda take wannan abin yana faruwa ba a jima ba sai gashi ya zo da hukumomi na Saudiya gabaki ɗaya an yi abin da ba a taɓa tsammani ba irin yadda suka zo da su aka yi ta ɗebe gawawwakin nan su aka yi ta shiga cikin jini na mutane so wannan hukuma ta Saudiya mu ne musu addu'a Allah ya musu albarka ya saka kan musu alkhairi kuma wannan abin da ya faru babu ganganci ko ɗaya a ciki a ƙoƙarin taimakawa al'umma ne a faɗaɗa wannan harami mai albarka a yi gini na zamani mai ƙarfi mai ƙwari to Allah ubangiji ya kaddara akai ruwan sama mai tsanani da iska mai tsanani wanda ta sa ƙarfin iskar ta sa dole ya hambaro wannan ƙarfi ya fado ƙasa ya bugi wasu filoli din aka wato ya barna har ya fado kan mutane suna tawafi so babu wani abu na ganganci a ciki kuma babu wani abu na sakaci sai dai ma mu dada wato nuna goyen bayanmu da kokarin da suke na fada da wannan harami kuma su ci gaba da yi dan taimakon al'ummar musulmi muna fatan Allah ya musu sakaya da alkhairi wani abun mamaki da wannan kasa ta Saudiya suka yi ana yin wannan abu dan akwai mutum sama da 200 suna kwanciya a asibiti yanzu haka suna buƙatar jini da kulawa aka ce to ana buƙatar taimakon jini abun mamaki waɗanda suka fara zuwa dan su bada damar su su bada jinin su a diba su ne sojojin kasar sama da mutum 100 kaza sai ga su kafin a farga kafin wani farakola ya je sojoji sun cika wurin gaba daya suka kwanta aka yi ta diban jinin su suka ce su za su fara bada jinin su a taimaki al'umma musulmi waɗanda suke cikin bukata irin wannan kaga wannan abin azo a gani da kafarsa sarkin makkan nan ai sarkin saudiya malik salman da kuma sarkin makka da surais da sauran limamai da kafarsa suka shiga wannan guri suna zagayawa suna nuna al'ajabin su wato abin alhini da damuwa dangane da wannan abu ya faru amma ina so na gaya wa al'ummar duniya gaba ɗaya cewa irin wannan mutuwar neman ta ake yi kwarai da gaske kuma muna albishir ga waɗanda suka mutu bayan mu musu addu'a to insha Allah muna musu albishir da cewa sun samu kyakkyawar mutuwa sun mutu akan ibadar shahada ce malam mutum ya mutu yana dawafi malam mutum ya mutu yana gindin Ka'aba ya miƙa hannu yana addu'a wani ƙarfe ya fado masa ya kashe shi kuma ranar juma'a ai kaga an samu dace kuma ya zo aikin hajji sun zo aikin hajji kuma ranar juma'a kuma a harami haramin ma ba a waje ba a cikin ma ba a wani wuri ba a gindin ɗakin Ka'aba a ce ka mutu a gindin ɗakin Ka'aba an ɗebi jininka da kasusuwanka a gindin ɗakin Ka'aba akarama kallah dubar rahama irin ta Ubangiji da tausayi da jin kai ai ba wani abu bane a wajen Allah ya yafe mutum dubu nawa ma duka wanda suka zo nan insha Allah muna kyauta musu zato da kyakkyawan niyya su Allah ya yafe musu Allah ya rangwanta musu Allah ya sa aljanna ce mako musu Allah kuma ya tsare rayukan musulmi baki daya na farko kenan na biyu zan so in tunatar da yan uwana kafin mu fara karatu dangane da abin da yake tunkaran mu na wannan wata mai alfarma wata mai albarka yanzu ana cewa yau 29 ko 30 ga watan Zulqa'ada la Allah gobe zai zama ɗaya ne ga watan Zulhajji ɗaya ga watan Zulhajji wannan wata na Zulhajji akwai wasu kwanaki guda 10 na ɗaya har zuwa 10 da suke da falala da daraja kai har zuwa 11 12 13 sune ayyamu tashrik suna da muhimmanci a musulunci suna kuma da tarihi kwanaki ne masu falala kwarai da gaske na farko dai Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki rantsuwa yi da su a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal fajr wal layalin ashr wash shaf'i wal watr Allah ya ce wal fajr ya yi rantsuwa da ketowar alfijir lokacin da yake fitowa din dan aikin ubangiji ne halitta ta sace tabaraka wa ta'ala kuma yana da dama ya rantsi da halittarsa halittunsa za su rantsi da shi amma ba sa rantsewa da yan uwansu halitta sai dai su rantsi da Allah yace walayalin ashr da waɗannan kwanaki guda 10 Abdullahi dan Abbas da sauran malaman tafsiri sauran sahabbai suka ce wa layalin ashir ana nufin kwanakin 1 2 har zuwa 10 ga watan Zulhajji ake nufi wanda za mu shiga gobe kenan insha Allah Allah rantsuwa yi da su ko ba a ce ma komai ba kwanakin da Ubangiji ya ce ya rantsa da su ka san suna da muhimmanci Allah ya faɗa a cikin suratul hajj Allah ya ce a ambace shi wazkurullahi fi ayyamin ma'lumat wayazkuruna ismallahi ko wayazkuruna isman ayi haka ne su ambace Allah suna ambatan Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am Abdullahi bin Abbas yace al ayyamul ma'lumat dinnan sune waɗannan ayyamul ashr kwanakin nan guda 10 Allah ya ce ambace Allah a ciki waɗannan kwanaki 11 12 13 su kuma Allah ya faɗa cikin suratul al-baqara wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki kididdigaggun kwanaki sanannu sune wato ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurb daga cikin abin da aka shar'anta mu yi a cikin waɗannan kwanaki shine abubuwa da yawa na farko dai ayi al'umma musulmi ana so ayi azumi a cikin waɗannan kwanaki a yawaita yin azumi a cikin waɗannan kwanaki na nafila saboda malamai suna faɗa imamu mujahidi na cewa al a'malu fil ashri tudha'af yin ayyuka na alheri a cikin waɗannan kwanaki goma da muke faɗa tudha'af ana ninnin kaladan yanzu sadakar da zaka yi gobe da jibi ladanta ba daidai yake da wanda kai jiya da shekarar jiya da watan da ya gabata ba sallar da zaka yi ninkawa ne azumin da zaka yi ninka lada ne sada zumuncin da zaka yi ninka lada ne karatun qur'anin da zaka yi ninka lada ne al a'malu tudha'af ana ninnin kalada su ya al'umma musulmi manzo Allah yana bin mubashin mu bauta wa Allah da yawa a cikin waɗannan kwanaki kada mu yi bacci mai tsawo kada mu yi sakaci kada mu yawaita cin abinci da yawa a cikin yinin waɗannan kwanaki idan ka samu bana fa ba lallai bane bade zaka samu da yawa ba wasu da su aka yi na badi amma yanzu suna kabari suna kwance so in aka fadakar aka zaburar akan wani aiki mai muhimmanci da ya kamata musulmi su rinka yi saboda wasu kwanaki masu falala to kai kokari ka amfana da wannan kwanakin kada ka bari su kubuce maka bayan wannan ya ku yan uwana dangane da azumi akwai sabanin malamai akwai waɗanda suke da ra'ayin a azumci kwanakin ma gabaki daya imamu ahmad yana daga cikin su Allah masa rahama da sauran malamai da yawa nana hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam yan gidan umar ibn al-khattab ta faɗa ta ce daga cikin ayyukan da manzon Allah baya bari baya sakaci baya kyale su ko yaushe yana yi shine akwai yin azumi a cikin kwanaki goma nan ita cewa tai ma yana azumtar su ma da rakatan al-fajr manzon Allah baya barin su yana yin mana azumi shi yasa wasu malamai suka ce kenan wannan ya nuna annabi ya azumce kwanakin tunda nana Hafsa tace baya kyale su Aisha ne Allah ya kara mata yadda a riwayar Imam Muslim aka tambaye ta shin annabi ya azumce waɗannan kwanaki ayyamul ashr din nan gaba daya tace a'a bai azumce su duka ba to shine wasu malamai suke cewa an so dai a yawaita yin azumi koda ba a azumce duka kwanakin ba a yawaita yin azumi a cikin kwanaki kenan ana so a yawaita azumi kuma ya dace kaga gobe litinin dab ka tashi da azuminka na nafila da niyyar ka raya waɗannan kwanaki al'umma musulmi saboda falalan waɗannan kwanaki da darajarsu wai sun kai ga har fa ana kwatanta su da kwanakin goman ƙarshe na watan Ramadan ku duba falalan irin na kwanakin goma ƙarshe na watan Ramadan ku duba yadda mutane ya shahidun suna ijtihadi suna kokari wasu kwana suke a masallaci wasu itikafi suke ko a tafi a bar iyali a tafi masallaci a yi ta ibada kwana sallah yini karatun qur'ani amma duk da falalan waɗannan kwanaki da daren lailatul qadr da ke ciki da komai ha wai har sun kai ga waɗannan kwanaki na 1 zuwa 10 ga watan Zulhajji din nan da zamu shiga su ma ana kwatanta su wai suna kafada da kwanakin goman ƙarshe na watan Ramadana har ma wasu malaman suna gani ma cewa waɗannan kwanakin fa sun ma fi kwanakin ƙarshe na watan Ramadan din amma ka duba yadda al'umma ta suka rafkana da yawa ma ba san cewa yanzu a cikin waɗannan kwanaki akwai wata falala akwai wani matsayi da mutum yakan iya samu a wajen Ubangiji ba to shine malamai suka ce shin waɗanne ne suka fi wai da wadannan kwanaki na Ramadan da wadannan na me na farkon Zulhijji suka ce idan a dare ne idan dai harkar dare ne rayar dare falalar dare falalan kwanakin goman karshe na Ramadan sun fi wadannan kwanakin farko na Zulhijji amma in yini ne to ko magana babu da ba wadannan kwanakin sun fi kwanakin goman karshen Ramadan sun ayi aikin alkhairi a ciki saboda akwai hadisi sahihi ingantacce Imam Bukhari ya rawaito shi da sauran malamai da Muslim Allah ya masa rahama da Allah sallallahu alaihi yana fada ma min ayyami al'amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr ko min ayyam al-ashr babu kwanakin da aiki mai kyau yafi soyuwa a wajen Allah babu kwanakin da Allah yafi son ayi aiki mai kyau a cikin su a duniya gaba daya irin kwanakin nan na farkon watan Zulhijji duk wata ibada ba wata ba wani kwanakin da Allah yafi so ayi abauta masa ayi masa bauta da yawa irin cikin waɗannan kwanaki a wata riwaya sahabbai suka ce ya manzo Allah hajji hadi yanzu jihadi ma ladan jihadi bai kai aiki a cikin waɗannan kwanakin ba yace walal jihadu fi sabilillah har jihadin ma duk matsayi da darajar jihadi wallahi jihadi bai kai yin aiki a cikin waɗannan kwanaki na wato goma a ga watan Zulhijji daga farkon zuwa goma wa misali sai ce illa rajulun rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da ya fita da ransa da kansa da dukiyarsa da iyalinsa ya je jihadin ya je yaki aka kashe iyalin gaba daya dukiyar ta salwanta dukka ya dawo summa lam yarji min dalika bi shay bai dawo da komai ba to wannan ne ma ake tunanin a iya kwatanta shi a wajen falala wai ko a iya kwatanta shi ladansa ya kai wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace waɗannan kwanaki hiya wato afdalu ayyamid dunya duk kwanakin duniya gabaki daya in an ce maka waɗannan kwanaki ne suka fi kowane kwanaki matsayi a wajen Allah kuma amfanin ayi ibada a ciki su ne waɗannan kwanaki da za su fara daga gobe so ya ku bayan Allah wanda yake da buƙatar ya samu wannan falala to bismillah ga fili ga mai duki yawaita sallah nafila kai haƙuri gobe in kai sallolin farilla ka ƙara da nafila in da ba ka yi kai Allah zai duba zuciyarka yaga kai ne dan saboda an zaburar ayi ibada a cikin waɗannan kwanaki kai azumi na nafila kai sadaka ku sayi abinci ku ba wa mutane za ku samu lada ku nemo yadi ku ba wa talakawa su ɗinkin sallah tenoli ƴan kasuwa da ake hada-hadar kasuwanci da neman samun arziki saboda babbar sallah ta zo ku yi amfani da waɗannan kwanaki ku rage wa mutane farashin kaya ku samu lada masu zai da tumaki da awaki da shanu da raƙuma da dabbobi na layya ku ji tsoron Allah ku tuna da falalan waɗannan kwanaki ku sauƙaƙa farashi masu kaiwa su sayar ku sauƙaƙa farashi masu sayarwa ku sauƙaƙa farashi ba dan komai ba dan albarkacin waɗannan kwanaki masu alheri zikiri abin yi ne sosai tafiya kake yi a shagonka kake a kasuwarka kake a makaranta kake a mota kake a babur kake don Allah ka yawaita ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kana kan abin hawa ne ka tuna kada ka bari shaytan ya mantar da kai wannan kwanaki ya kai dan uwana wanda ya babbar hasara shine wanda waɗannan kwanaki suka shude masa bai samu ya shuka wani alheri a cikin su ba. Yan wana musulmi, waɗannan kwanaki sun tattara wasu manya-manyan ibadu a ciki. Hafiz Ibn Hajar Allah masa rahama yake cewa ai ba mamaki waɗannan kwanaki su ɗauki wannan falala, saboda me a duniya ba a taɓa yin wasu kwanaki da suka haɗa manya-manyan ibadu da yawa a cikinsu ba irin waɗannan kwanaki. Na farko dai ga falalarsu su a dunƙule, ga azumin arfa a cikinsu yake. Ku ji falalar azumin arfa, yana kankare zunubi duk wanda ya azumi na arfa 9 ga wata, zunubin shekara biyu, shekarar da ta gabata da wacce za ta zo. Ga alhazai da suke tsayawa a ranar arfa din, da ita kanta rana, ga azumin ranar arfa, ga tsayuwar arfa a cikin kwanakin suke, kar ku manta da falalar addu'a a filin arfa ga alhazai, da kuma falalar addu'a a ranar arfa din gaba daya. Dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a'u yawmi arfa, mafi alherin addu'a. Annabi kansa ya ce mafi alheri shine addu'ar ranar arfa. Allah yana alfahari da ranar arfa malam, yana gaya wa mala'iku ina alfahari da wannan rana, na ga bayi na ga su sun zo shu'usan ghubra, suna cikin kura an yi tafiya, ga su da gashi sun zo sun tsaya suna addu'a, saboda gobe za a je a yi sallah, za a yi aski. Ya ce ku gaya musu na yafe musu. Allah yana yafe wa mutane a filin arfa. Ina waɗanda suka tara kuɗi suna ganin ɓata lokaci ne zuwa aikin hajji, ɓata lokaci ne, kashe kuɗi ne. Sun tara kuɗi, sun tara kuɗi, amma ba sa iya cirewa su tafi. Da ka bayar tun da kana da shi, wataƙila ka faɗa cikin waɗanda Allah zai ce ya yafe musu. Ina so ku lura da wani abu guda, idan fa Allah ya ce ya yafe maka a sau ɗaya a rayuwarka, to har ka gama rayuwarka fa sunanka fa ya fafi. Ina idan Allah ya datar da kai a watan Ramadana, ka shiga cikin waɗanda Allah ya alƙawarin ya ƙyanta su daga wuta ta jahannama, to har ka gama rayuwarka fa kai fa ba da wuta bane, zancenka ya ƙare, alheri kawai kake jira. Idan ka je filin arfan nan ka zuba kuɗinka da kake so ka je kan aikin hajji, Allah ya jefa ka cikin waɗanda iya fe musu, ya karɓi aikin hajjinsu. Shikenan fa, ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummu, wanda ya aikin hajji bai yi fasikanci ba, bai kusanci mace ba, zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. A wata riwayar annabi ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, aikin hajji da aka yi wa Allah da'a a cikinsa bai da sakamako sai gidan aljanna. To duk a cikin waɗannan kwanaki akwai hajjin ma gaba daya. Ku duba falalar hajji, ku duba yadda duniya take tafiya ta yi hajji, karab kacab dujjuka aikin hajjin nan. Mafi rinjayen ayyukan da ake yi a cikin kwanakin nan ne da muke bayani a kansu. Galayya, yanka dabba, dhabhul qarabin, a yanka don a samu kusanci zuwa ga Allah, suna cikin waɗannan kwanakin. An ce mafificin abin da bawa zai a cikin wannan rana ta sallah shine zubar da jini. Abin da Allah ya fi so a ranar sallah ka yi, ka zubar da jini. Matashi kake, matashiya kike, tsoho ne, babba ne, dattijo ne, kwarijo ne, kowa da kowa, wanda duk ya samu hali ya samu iko, kada ya bari layyanan ta wuce masa mai ba. Ka ji tsoron Allah, dan uwana, kana iya tara kuɗi 100,000 da wani abu ka sayi mashin, kana hawa a gari, baka da mata, baka taɓa yin aure ba. Ka ji tsoron Allah, kana iya haɗa kuɗi 50,000, 70,000 kai wata harkarka ta duniya, duk da cewa baka da mata, yanzu baka jin tsoron Allah ba za ka iya neman 20,000, 25,000 kaje ka sayi rago ka yanka da neman Allah ya sa ya zama shine ragon da zaka haushe Allah kada kai siradi kiji tsoran Allah nawa kike tatsan saurayinki ya baki kudi kije ki hidindiminki amma baki taba yin layya ba al'ada da tunani irin na bahaushe ba fulatani a kasan nan ni abu yana ban mamaki da wahala ka ga matasa suna layya in haka ne me yasa kuke yin kuke zuwa kuke azumi me yasa kuke itikafi itikafi ba neman lada kuke yi ba me yasa kuke azumi litinin alhamis ba neman lada kuke ba me yasa ba za ku yi layya ba wani wace aya wani nasi wani hadisi waye yace saurayi baya layya waye yace mace matashiya mara aure ba ta layya waye yace matar aure tana gidan mijinta tana da kudin ta sai ta koye tana jiran mai gida iyan ka mata haba ke galibin su wasu suna harkoki wata hadda ka take amma ba ta iya sayan dabbal layya tana jiran mai gida iyan ka su hadu a ciki so daga cikin ayyukan alheri da ake so ai waɗannan kwanaki yan uwana shine ai me ayi ibada ayi layya a cikin waɗannan kwanaki kuma ina ba ku shawara kuma ina faɗa kada ka bari daman nan ta wuce ba wallahi idan zaka iya salwantar da albashinka ne gaba ɗaya ka sayi rago ɗaya ka yanka dan ka samu falalari layya ina ba ka shawara kai ba maganin ina da aure ko ban da aure neman lada ne to ina yanka ma wa zai dafa mu wani cewa akai ka yanka dan ka je a dafa maka ka yanka ka ba mu bukata in kai din ka sunkuya ka dauko abun tuya ka toya ka sama Allah ne a to tunda son nama kake zaka ci nama ka yanka din ka sunkuya ka toya ka yanka abin da ya dame mu ka zubar da jinin lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah kenan yace naman nan fa ba shine ke samun Allah ba jinin nan ba shine zai je wajen Allah ba ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin yanaluhu taqwa minkum taqwa tsoran Allah da yake cikin zukatanku wannan shine zai same Allah ma'ana shi Allah ya fi so tsoran Allah da zai saka zare kudinka ka yanka dabbar wani yana kasuwa yana harkoki na kudi idan wasu bukatu sun taso zai iya yi amma ba zai layya ba matarsa kurin za ta iya sa shi a gaba akan harkar gidan biki harkar kaza ta takure shi ya ba ta sama da 30,000-40,000 amma wallahi ba zai iya zare wannan kudi ya je sayo dabba ya yanka da sunan layya ba ba zai ba sai ce ba ni da hali fa ina tazhabun so ya ku yan uwa na musulmi mu yi kokari mu amfana da wannan kwanaki masu albarka na daya har zuwa 9 ga watan Zulhajji a maganar azumi kenan da sauran ibadu ranar sallah kuma ranar 10 ita ma da abubuwan da suka shafe ta insha Allah in mun matso kusa da sallar da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala zamu yi bayani akan yaya harkar layyan take ya za a yi ta irin dabbobin da za a yanka da kuma yanayin tafiya sallar idi da sauransu wannan ita ce wato yar gajeriyar nasiha da nake so na gabatar mana a dan takaice dangane da falalan waɗannan kwanaki tunda gobe za mu fara su insha Allah Allah ya amfanar da mu Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama a cikin wannan littafi a matsala ta 94 nan zamu tashi yace wa yajuzu fil qabri lahdu washaqqu li jayrayanil amali alayhi ma fi ahadin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama walakin al awwal ko al awwala afdalu wa fi dhalika ahadith yau zamu yi magana ne akan kaburukan nan guda biyu kala biyu akwai ash-shaqqu da al-lahad mun yi bayani ash-shaqqu da al-lahad to duka sun halatta ayi ko dai a tona ita uwar babba kamar wannan teburi kamar yadda muka taba bayani sai ayi yar karama a ciki iya yanda za a sa mutum a makaifa amma ayi shi a yalwace yanda za a sa mamaci ba a takura ba wannan shine ash-shaq Allahu shine wanda za a yi tonan haka a tsaye ita uwar gaba dai a tona ta tai zurfi sai an je can karshe ta can kasa bangaren alqibla sai a fafake a kwaso kasan a dibe ta sai a dauki mamacin sai a zura shi a tura shi yana kallon alqibla fuskar sa tana kallon alqibla idan an tura shi sai a dauko blow ko azara ko itace sai a sa a gadan bayan shi sai a rufe shi wannan shine Allah ko wanne aka yi yayi Allah ka sa mu cika da imani akwai hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda lamma tufiya annabi sallallahu alaihi wasallam bil madina kana rajulun kodike lamma tufiya annabi sallallahu alaihi wasallam kana rajulun bil madina ko kana bil madinati rajulun yalhadu wa akharu yudarrihu faqalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilayhima fa ayyuhuma sabaqa taraknahu فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمالي كي كي أبن دي فارو ساباني ني ساب بيس كي لو كي چند دا أبن ني شي أن نبدا صلى الله عليه وسلم ونقابر انزا أي لحد دا أتونا مسا كوشق دا أتونا مسا wannan yace wancan wannan yace wannan sai sabai suka ce to shikenan mu aika musu da mu mutum biyu ne a Madina din a lokacin masu tonan kabarin wancan ya kware akan tonan Lahadu wancan ya kware akan tonan Shaq suka ce mu aika musu gaba ɗayan su fa ayyuma sabaq duk wanda ya riga zuwa to shikenan tarakna Husayn mu bashi mutane shi yayi suka aika wa mai alladhi yalhadu da kuma alladhi yudarrihu mai tonan kabari irin na ashaqqu suka ce mu nemi istikhara mu bawa Allah zabi dangane da wannan aiki mu gawaye Allah zai zaba wa annabi ana nan lokaci guda aka aika musu kuma duk suna gari sai mai lahadu shi ya fara isowa sai aka ce to ga abinda Allah ya zaba wa annabi aka ce bismillah je ka tona falahadu linnabi suka tona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabari na lahad imamu shaukani Allah ya kara masa rahama yake cewa lamarin ubangiji daman Allah ya yi alƙawari baya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabinsa wani abu sai wanda yake al-afdal إن الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل ألا بايا زابا وأن نبن سيأبن دي فكوني فلا لا سوان يانون ألا يافصن أسا من ذن ألا سنسا أتشين قبر الله حدو شسا مي قبر الله حدو شيفا رضوا تفدل هذا على الجواز سوان يانون تشيو أشيكينا يا حالت إلوان نوئي نقبري wannan hadisin ibnu majah ya fadda shi da imamu tahawi da imamu ahmad albani yace qultu san wa sanaduhu hasanun kama qala hafiz fi talkhis isnadin sa ingantacce ne kamar yadda hafiz ibnu hajar ya fada a cikin at-talkhis wa lahu shahidani hadisin yana da shawahid wato shaida da zai kara masa karfi da wani hadisin daban guda biyu na daya Ali bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ruwaito shi wata magana irin wannan da zata karfafi wannan hadisin Ibn Majah ya fadda ita da Imam Ahmad da Ibn Sa'ad da Imam Al-Bayhaqi wal akhir nabiy shaidan da zai kara wannan hadisin karfi riwayar Aisha shi ma Ibn Majah ya fitar da Ibn Sa'ad ya fitar da shi wa isnadu kullun minhuma da'ifun kama qala al-Hafiz amma isnadin Abdullah bin Abbas da Nana Aisha din riwayar Ibn Majah duka isnadin suna da rauni kaman yanda Hafiz ya faɗa lakin lil awwal minhuma tariqun ukhra sai dai shi hadisin farko riwayar Abdullah ibn Abbas din shaida din shi ma yana da wata hanya wanda yazo da wani lafazi daban an ce dakhala a qabran nabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas wa ali wal fadl wa sawwa lahdahu رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر قال ان هذا الشيء وانا رواية دعاك سامو شوى اقوى وسمتا نندسك شقا قبرا النبي صلى الله عليه وسلم لوك تند ذا ابنش تنا سمتا نسلو ردون ابوها تو asan shi karatu idan ana yin sa a sa shi a zuciya a sa shi cikin tunani ya fi tasiri ku duba matsayi da daraja irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah fa idan ya ga dama zai iya cewa kada a binne shi a sa shi a cikin ƙasa a yi masa wani gini na musamman a ajiye shi a gyara shi amma ku duba saboda a nuna mana duniyan nan ba komai bace duniyan nan ba me be ba komai bace hatta annabin Allah idan ya rasu wannan kasar dai ita za a tona wannan kasar da kake takawa ita za a tona a sashi abin ne hatta annabi ba ai wani mutum mai sharafa ko matsayi ko daukaka ko daraja ba da aka ce shi in ya mutu ya fi karfin a tona kasa a sashi ba a yi wa fa kabarin manzon Allah plaster ba ba a yi masa fenti ba ba a sa masa tiles ba ba a sa masa marbles ba ba fanka ba wutar lantarki babu komai kasar ce tsawar haka aka ce a je a sashi waɗanda suke zuwa kabarurruka bayan an binne su ɗauko bulo su saka su ɗauko siminti su yaba a ɗauko tiles a makala a ɗebo irin tsakuwan nan masu tsada masu kyalkyali da ake zubawa a gidajen masu kuɗi wurin alfarma a shimfiɗa a sako rira a saka wasu ma har ɗaki ake korumfa wallahi tallahi wannan baya ƙara wa mamacin nan komai watakila ma sai azaba da jijawa masa dan bid'a ne ko mun kwalle da kuka yi wa mutum a kabarin shi ko mun tiles da kuka sa a kabarin wani ko mun plaster duk ginin da kuka yi a kabarin shi wallahi ba zai rage masa azabar da aka shirya za a masa ba wallahi ba zai kara masa wata ni'ima da aka tanadi za a bashi ba so ba shi da amfani ku tona rami mai zurfi yayi zurfi can komin mamakon ruwa da yazo ba zai tone shi ba shine shari'a tace ku sa masa kasa ku bar shi yanda ake barin kowa duk wanda yayi wasiya yace in ya mutu aje a kalkale masa kabarin sa wallahi sai ka amsa tambaya a wajen Allah kuma duk wanda ya san kabarin baban shi ko kabarin dan uwansa ko kabarin matarsa ko kabarin surukarsa ko waye an je an yi wannan ginin ko an saka tile ko an sa plaster to yaje ya fashe shi yaje ya fashe shi yaje ya rugurguje shi a mai da shi kasa yanda kabarin kowa yake dan ko wannan ba zai kara masa komai ba kuma yawan kwalliyar da ado ba ta nuna cewa shi din yafi kowa a wajen Allah Abdullahi dan Umar Imam Bukhari ya kawo asar din a cikin sahihin sa ya zo wucewa wata ran ya tarar da wasu mutane sun binne dan uwansu a makabarta sai suka ajiye kujerun zama a gindin kabarin suka kafa rumfa akan kabarin ya zo wucewa ce kai me wannan ya nake ganin rumfa anan a makabarta a kabari sai suka ce eh wallahi dan uwan mu ne ya mutu muka yi masa rumfa saboda zafin rana yace ku cire shi take ka san sahabi in yaga bid'a baya bari kwarai kuwa ku cire ku tashi ku bada wuri yazilluhu amaluhu aikinsa da yayi na ibada a duniya kafin ya mutu shine zai zama masa inuwa kaji malam sallarsa zuwa masallaci akan kari nafila karatun qur'ani sadaka bin iyayi sada zumunci istighfari salatin annabi tuba qiyamul laili azumin nafila litinin da alhamis azumin arfa ayyukan alheri waɗannan su ne za a hada sai su yi masa rumfa ko rana ta zo za ta buge shi sai dai ta bugi wannan abubuwan shi ba zai same shi ba yazilluhu amaluhu ko yazilluhu amaluhu to idan ba ina wannan aikin ba wataƙila shi baya zuwa ma masallaci a tarihi a anguwarsu ba a taɓa ganin masallacin da yake zuwa sallah ba wa kasirun mahu suna nan da yawa irin waɗannan mutane kuma ka san me yasa baya zuwa kawai saboda shi mai kuɗi ne shi baya jam'i da yawa daga cikin masu halinmu kai ka ɗauka cewa wani nasi ne Allah ya sauka cewa in mutum ya yi kuɗi baya zuwa jam'i babban mai kuɗi a anguwa ba wai bane masallaci a gidansa ba, wannan masallaci a gidansa yana fita wannan dama-dama babu masallacin amma baya fita jam'i saboda yana ganin ya ma fi ƙarfin ya je ya sahu da talakawa nan in ka gan shi ana biki ne in ka gan shi ana wani taro ne babba amma sallah wallahi ba ta da matsayin da za su fita su je ta suna nan da yawa kowa ya biya allansa da kansa ya duba ya gani wataƙila saboda yana da mulki ne mutum ana ɗan naɗa shi wani abu kaɗan sai ga ya daina zuwa gurin ibada ku duba mafi rinjaye sahun gaban masallatanku sahu na ɗaya sahu na biyu suwaye الفقراء والمساكين والمحتاجين سوني يا جماعة إنا أهل الثراء إنا سلاطين إنا ما سملك إنا ما سو أبو الحنون إنا ما سو أبو الدنيا تو ما سنكو قريما سنة دعا تو متينا بايا شيزي ذو رسال الله يستطيع دمان كو مسلا تشيكو من كافت لسان زمان بيان دي دمان كافت دمان زي شفت الناس كو مباين سودش وانا أنشي سآيا فتوكين akwai waɗanda kuma in sun zo sun saboda mulki saboda suna da mulki idan sun zo sahun sallaya ta shimfidar su ita kanta tafi ɗakin liman a kanta za su tsaya kuma ba wanda ya isa ya zo damansu ko hagun ɗinsu ko da kuwa sun san su ƴan fadarsu ne kai ko masu tsare su ko masu rike bindiga suna kare su ba sa zuwa su yi sahu da su akwai wanda su sahu ma ba a yi da su sai ga mutum shi ba a sahun farko ba shi ba a na biyu ba shi kuma ba liman ba kurin yana tsaye jama'a wannan ba addini ba ne ba addini ba ne yana da kyau shari'a ta ba da dama a yi dukkan tsaro da za a yi amma sahu dole ne daidai sahu ba ra'ayi wani bane ba a so in qita'u saf sahu a masallaci ya yanke bai cika ba ba a so ba duk matsayin mutum da darajar sa ina jin bai kai Abubakar ba ko duk tsadar sa to da shi yake sahu manzo Allah da kansa wata rana bai samu fitowa sallah ba ya makara ya je sulhu wata unguwa Bilal yasa sayyidina Abubakar ya wuce sallah da yazo ya shigo ya lallabo ya shigo masallacin sai yazo ya shiga sahu yazo ya abin nan ya shigo cikin masallaci har sai da sabu sai baya kai shi kansa liman din sai me sai stepping back ya koma baya a wata riwayar aka ce lafiya ne bai da shi so da yazo ma a zaune yake ma shigo masallaci ina so ku rinka lura da wannan abubuwan wato duk kiman mutum duk matsayin mutum duk dauka Allah ya kara daraja Allah ya kara daukaka, Allah ya kara girma. A girmama manya, a mutunta manya. Amma duk girmanka, duk matsayinka, duk abin da kake da shi dai in ka mutu fa kabari za a saka. Me yasa idan an je kabarinka ba a yin da ba amma ka katon gida irin wanda kake mulki, ko kake sarauta? Me yasa ba a yi maka? To me yasa a duniya ba za mu gyara ba? Don Allah mu yi hakuri mu gyara. Ina yin wannan bayani ne saboda wata ran wani daga cikin ku zai iya samun wani matsayi na musamman. Ku yi sunna, ku rayu irin ta sunna, a aikata irin abinda Annabi ya ce a aikata sai a samu hutu a zauna lafiya. Kabari dai shine karshen kowa wallahi. Duk inda muka je muka dawo, wallahi sai an kai mu kabari. Kai ka Ingila, kai ka America, kai ka Jordan, akwai ka Chadi, akwai ka duk inda za ka kai ka akai ka. Idan ka mutu sai a ce wai a dawo da kai. Idan aka dawo da kai sai a ce wai a maka wai tsirara. La ilaha illallah. Yalla bai ai masa tsirara, ai kware ku da gaske. Kafan ba za a bar masa ba sai an kwabe shi gaba ɗayan shi. Yanzu wannan bai ishe ka wa'azi ba ya kai dan uwana? Yanda nake mutum dubu kaza suna bayana, ana binka, ana baka tsaro, ana baka kariya, wai idan ka mutu wai sai a je watakila masu aikin gidanka su za su cire kayan jikinka sai su shigar da kai banɗaki sai su kwame ka. Ba a taɓa cewa wani saboda shi mai matsayi ne yana da alfarma ba za mu kwaɓe shi ba. Wannan sai manzon Allah shi kadai a duniya, hatta Abubakar sai da aka kwaɓe shi. Bayan an gama sai kabari. To ku duba, Nana Fatima wata rana ta zo take cewa yanzu ku lokacin da aka zo na abin da Annabi ta ga wannan abin ba ta taɓa ganin tashin hankali da damuwa irin wannan rana ba. Take yanzu atabat anfusukum an tatu tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Yanzu rayukan ku za su iya ba ku dama ku daure ku ɗebi ƙasa ku zuba akan Annabi ku binne shi. Suka ce ya za mu yi abin da ya karantar da mu kenan. Ya ce ayi maka a kai ne zai kubutar da kai aikinka, wannan aikin da aka yi ta cewa mu yi ta yi mu yi ta yi mu yi. Su malu shahid waɗannan sun shiga cikin kabarin Annabi Al-Abbas. An san Abbas babban shi ne ko? Da Aliyu. Aliyu ƙaninsa ne, ‘ya’yan baffanu suke. Da Fadl. Fadlu shi ma ƙaninsa ne. Fadlu shi ma ƙanin mazala ne. Fadlu ɗan Abbas. Mana Fadlu ɗan gidan Abdullahi, ɗan gidan wato Abbas. Fadlu ɗan uwan Abdullahi ne ba? Akwai Abdullahi bin Abbas ba? Akwai kuma Fadlu bin Abbas. To wannan Fadl ɗin, ka san dukansu ai ‘yan uwan Annabi ne. Su suka shiga kabarin. To ina so ku tsaya a nan kaf. Wani saƙo nake so na isar. Kenan idan mamaci ya mutu, waɗanda suke fara shiga kabarinsa su karɓe shi danginsa. Ƙwarai ku da gaske. A lokacin ko malaminsa, ko shugabansa, ko waye shi. A matakin farko fa, ‘yan uwansa na jini. Wataƙila babansa, wataƙila yayansa, wataƙila ƙaninsa, wataƙila kazaɗinsa, su ne shari'a ta ba da dama su shiga cikin ƙabarinsa su karɓi gawarsa. La ilaha illallah. Ga wani hikima, wai me yasa a nuna maka ɗan uwanka da ya fi son ka a duniya na jini ko? To shi ne kuma ya ɗauke ka ya tafka ka a cikin ƙasa. Ba laifi ahlul fadli ma abuta falala malamai, wasu mutane masu matsayi su ɗin dangin mamacin su bayar da dama su ce akramaka Allah bismillah samun mamacina a cikin kabari. In sun ba da dama ba laifi, amma in ba su ba da dama ba wa ya kamata ya sa mamaci a cikin kabari? Ɗansa in yana nan. Ba wani gaggawa a zo a ce kowa da kowa, a'a ba wani cewa a ba ku iya ba masu tonan kabari su za su a koya musu a wurin a ce kai ya kadan sa zo kai ma kanin sa zo kawun sa zo waye din sa zo zo kai tsaya anan kai tsaya anan kai tsaya anan ku kama kuna kama kuna bismillah wa ala sunnati rasulillah ku zura shi ta kafa ta daidai kafar kabarin nan za ku zuro shi ku sa shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam an shigar da shi kabarin sa min kibali rijlayil qabr ta bangaren kafar kabarin ta nan ake zura mamaci duk da cewa ta ko ina aka sa shi yayi amma dai nan aka ce asaka dan uwansa su za su rike su sa shi iya soyayya kenan mallam wai kimantawar wai daraja wai matsayin shine in ka mutu dan uwanka dan ka mallam ya dauke kai saka a cikin kasa ya binne yanzu ina jin ko danka ne ya je tura ka a daki ya sa kwado ya kulle sai an zage shi a ce amma wannan yaron ba shi da mutunci baban sa ya je sa a daki ya rufa baban sa wallahi hana shi fita to akwai lokacin da dan zai dauki dan zai dauki uban ya sa shi a cikin kabari ya tura masa kasa ya binne shi kuma wai kasar sai an kwaba ta a kwaba ta ta yi karfi a sa itatuwa inda wani dan ramurami a ce to she can mu amma ke ta kaf a dauko ganye a dada sawa wani kabari da muka je binne wani bawo Allah naga an debo itace itace dami dami na itace an shimfida akan mutumin nan mallam bayan an shimfida itacen nan kuma sai naga an ce a kawo ganyen darbejiya saboda wannan ganye yana da wani sirri na musamman in ya zauna a wuri yana rike wuri baya barin abu ya ratsa zai dade ba wai zai dikeyi ba wai baya jiddikewa ba baya rikewa ba amma yana dadewa aka shimfida masa aka yi ta kwaba kasa ana lafkawa sai da aka lafke kabarin nan kaf sannan aka ce a debo sauran busasshiyar kasan a zuba masa malam koransa aka dawo masa da shi aka ce ya yunkura ya turo wannan itace da wannan kasan wallahi bai tashi ba ba haka aka yi kuskure aka je aka binne wani mutum da ran sababu aje aka nemo likita ya tabbatar da mutuwar sa ba ashe dogon suma yayi ya aka yi aka aka mai wanka aka komai bawan Allah na malam wace irin suma Allah rama mu da ita aka yi masa kuskure malam aka je aka afka shi Allah da hikimar sa ashe ana sa shi malam ana sa shi kuma Allah ya farfado da shi yayi tabbuje-buje a cikin kabarin yayi tabbuje-buje farke kafanin zafi gumi kokarin turewa sai aka zo ana ba da labari yanda abun ya bayyana labari ake barwa ai kaji ga yanda akai ga yanda akai wani yace wallahi bai mutu ba wannan mutum in dai kaza yana faruwa yanzu an yi ka an ga alama kaza aka je aka ce bari aje a duba ana zuwa aka je aka bude aka ga yayi ta buge-buge a kabarin kuma ya mutu ka ji wani ikon Allah labarin garib jiddan jama'a wannan shine kabari Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya mai da mallan gida lafiya amin da Allah mallan yayi hukuncin wanda ya sayi wake ya aje zuwa wani lokaci ya fito da shi ya sayar domin ya samu riba ya halatta ba laifi bane dan mutum ya sayi wake ko ya sayi masara ko ya sayi tattasai ko ya sayi waken soya ya aje in yayi tsada ya sayar ba laifi bane baya cikin abin da aka haramta mun shayin bayani wanda aka haramta wanda mutum zai sayi mai yawa kamar misalin mutum ya sayi waken kasan nan ko ya sayi waken shiyan nan jihar Kano gaba daya jihar Jigawa gaba daya su hada baki su sai aje a tara a sto da niyyar a rage yawan sa a kasuwa kuji kasan malamai economics suna da wannan wato jimu aka samu demand the higher demand ko the higher the price ko yawa kuma the lower aka samu demand the lower the price idan ba a da bukatar abu sai farashin sai kare to su wannan suna karantawa suke ai sai su sai abun su kwashe shi daga kasuwa sai farashin sai yayi sama sai yayi sama yayi sama yaje pick sai su fito da shi kamar misalin man fetur abinda suke yi sai su boye shi sai su hada baki masu gidajen man sai su ci kowa ya daina sayarwa sai ga ɗan ɗaiɗai kun gidajen mai sai ka ji an mai da shi 100 da kaza 100 da kaza to sai wancan ma ya fitar da shi sai rinka sayarwa 100 da kaza sai rage naira 1 wancan sai ya kana naira 1 wancan haka to wannan irin wannan shine haram amma dan mutun ya sayi wake kana karamin talakan ka miskini ka sayi wake buhu 100 ko 200 ka aje mai zai ba abin da zai warai da gaske masu ma irin fata wannan duk yanzu haka bai wuce buhu 8 buhu 9 buhu 10 ba sai ta wahal da mutane aka mai a ciki me bambancin sa da rago da kake siya kake daurewa ba kana da rago me yasa baka sayar da shi ba tun kafin wannan lokaci sai yanzu ka zo zaka fitar da shi ba ana sayan raguna ana daurewa ba sai babbar sallah ta zo a fitar da su saboda sun fi daraja shari'a ba ta hana ka kai ajiye wani abu in lokacin darajar sa ka sayar ba wannan yake da Allah malam Allah saka maka ne da alkhairi ya maida kai gida lafiya amin yace ina neman yan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka su taya ni da addu'a akan wata bukata tawa ta alkhairi akan Allah ya biya min ita da sauran musulmi gaba daya to Allah ya biya mana ce malam da Allah a ja hankalin yan uwa game da muhimmancin yin azkar bayan sallah musamman ranar da ake yin karatu za ga yan uwa da yawa ba sa tsayawa su yi azkar to indai suna masallacin ya kamata a ce sun yi ko shine ma yafi dacewa a ce a yi tunda ba tashi ake tafiya ba sai dai wata kila kace ko ba sa tsayawa a inda suka yi sallah su yi so dai mutum da yayi kokari a askar kan mutum ya bari ya zo neman karatu kuma yayi kansa asara ta wani abu mai falala lalle a rinka yi yana kuma da muhimmanci sannan yace da Allah malam muna godiya ta musamman ga committee wannan masallaci masu mai albarka ko muna musu addu'a dai Allah ya saka musu da alkhairi sako daga masu zuwa karatu Allah ya bada ladan ayyuka da waɗannan committee suke gudanarwa yace amma malam muna neman alfarma don Allah wannan committee koda wato bandaki kwaya ɗaya ne a gina mana saboda muhimmancin da bandaki yake da shi a masallaci yace muna fatan a samar da bandaki a wannan wuri Allah ya sa albarka na mun ba bandaki a nan masallacin to ga takardar ku akram kallon an yi muku addu'a committee masallaci sun ce akwai bandaki ina yake akwai bandakuna a gaban makaranta ina jin wannan gudawa ce ta kama shi yana mai wuri rasa ko so akwai bandakuna to alhamdulillah akwai bandakuna ba sai an gina ba sai ka nema wannan yace da Allah malam a ƙara jin hankali akan mutane da suke yin bidiyoyi kafin aure kamar a zo a sa a yi ta ɗaukan hoto maza da mata budurwa kaga ta zo ta rike saurayi ta yi ko saurayi ya rike budurwa suna yi abuwa marasa tsari yace a ji hankalin mutane lalle wannan abu ba daidai bane kuma haramun ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah wani lokacin Saudiya mu zo mukan kwashi albarkar auren tun kafin a zo a yi auren a yi ta saban Allah kuma wannan al'amarin ɗauke-ɗauken hotunan nan da mazan da matan duka hatta ahlus sunna zaga suna da wannan matsalar yara ƴan mata su yi ta caba kwalliya ana ɗaukan hotunan su samari su yi ta zuwa suna haɗuwa da ƴan mata ana ɗauka kuma ba yi da wani amfani so ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina kuma ya saba wa shari'a akaram kallahu wai to ya za a yi da wai akwai wani masallaci da an binne mutum a cikinsa to yaya hukuncin wanda ya salla wannan masallacin bai halatta ba haramun ne a yi salla a masallacin da aka binne wani haramun ne wanda Allah ya ce la tusallu ila alquburi wala tajlisu alaiha kar ku yi salla kuna kallon kabari kada kuma ku yi salla kada ku zauna akan kabari kuma annabi ya haramta yin sallah a wurin da ake binne mutane so haramun ne a ɗauko mutum a sa shi a masallaci a binne shi don matsayinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku sani ba a cikin masallaci aka binne shi ba a ɗakin Aisha aka binne shi a gidansa aka binne shi faɗaɗa masallaci ne da aka yi ta yi shi ma kuma hukuma ta kewaye wurin kewayewa sosai sama da ƙasa ta yanda ba yanda za a yi wani ya sallah ya fuskanci shi so ya kamata a kiyaye mai sunna ta tanadar yayin iqama ana iya yin iqama kafin liman ya daidaita sahu ko kuwa duka wanda aka yayi in ya daidaita sahu kafin a tada iqama yace mutane su daidaita aka daidaita sannan sai ayi idan ka lura da lafazin iqama kadi qamatu salla yana nuna haka lalle sallah ta tsaya lalle sallah ta tsaya kaga an daidaita sahu mutane sun tsaya kenan sai ayi iqama in an yi haka yayi idan kuma aka tashi aka tsaya a tsaye aka iqamar ba a zauna ba shi ma ai wani nau'i ne na daidaita sahu ko ba kuma ka san wasu mutane gani suke wai sai in an gama iqamar sai an gama daidaita sahu gaba daya sannan sai ayi iqama abinda mutane za su fahimta ai shi kansa tashi a tsaya din a mimmike ana tsaye ana yin iqamar ai shi kansa shi ma daidaita sahu ne ko sai dai a ce wataƙila liman yana dada fadakar da mutane to a ƙara daidaitawa wannan kuma ba laifi bane ba ana samun sabani da yawa a wasu masallatai a ce ai bara'a iqama ba sai an gama daidaitawa in an tashi yayin da aka tashi ba an tsaya ba da aka tsaya faskare za a yi ai kowa sallah ne yayi ko to ai shi ma yana cikin daidaita sahu shine ma daidaita sahu to an tsaya kuma liman yace a tada iqama yayi daga baya bayan an gama kuma du ya dada dubawa yace a daidaita ba laifi bane akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama iqama an yi komai ya juya zai yi Allahu akbar to da yake ai yana gani ta bayan sa sai ya ga wani bai gama shiga sahu daidai ba sai ya dawo ya daidaita shi wannan dalili ne kara da yake nuna mana ba laifi bayan an yi iqama liman ya ce wa mutane a daidaita sahu so babu wani fada ba rikima a ciki ko ba kuma ne me hukuncin mamun da yake yin sallah tare da liman amma shi ba ruwansa da jiran liman to waye je ta sa ba waye je ta yi ba mutane wasu suna da ban haushi wallahi me amfanin zuwa masallacin wai yana bin liman wai ba ruwansa da jiran liman shi to kuma wannan ai ba daidai bane ba kuskure ne wannan yana aikata haram kuma yana tauye ladan sallar idan ya riga shi kuma makabbar harama ba sallah kan ko sallama namu akwai yayan liman akwai abokin liman akwai kanin liman mutum ɗaya ne mai daidai kanin liman duk wanda bai zama kanin liman a masallaci ba to yana aikata haram kuma manzo Allah ya faɗa kariya ce kar ku saba wa liman idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami Allahu liman hamidu faqulu rabbana lakal hamdu hadis Imam Bukhari mata za su iya zuwa makabarta ziyara idan za su iya zuwa idan sun je ayaya za su shiga makabartar dira za su yi daga sama ko tani akwai tambayoyi ya halatta mata su je makabarta ya halatta kamar yadda muka yi bayani da yawa amma ba a tsananta hukunci cewa su je ba in sun je yadda kowa yake shiga da kafa haka za su shiga su cire takalmin su shiga assalamu alaikum ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun sai su addu'a sai su shiga kar a cakuɗa maza da mata mata daban maza daban shikenan ina tambaya akan littafin da kake karantawa ranar asabar wani littafi ne kuma a wani guri ne Allah mai da malam gida lafiya rana sabar aina na'am karshen wata okay karatun karshen wata al-kaba'ir ne na Imam Az-Zahabi a masallacin tudun maliki akwai masallaci a nan tudun maliki wajen layin gidan malam Yusuf Ali can gaba da shi akwai wajen gidan wani Sani Buhari Ali Sani Buhari Allah ya masa rahama a kusa da nan ne a nan ne ake karshe duk asabar din karshen wata duk asabar din karshen wata rana ɗaya ake a wata sau ɗaya Sani ka barka I'm sorry Sani ka barka wannan bawan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da kokari Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin malam karin bayani ne nake so nayi game da wannan mai cream da aka samu a cikin rigar nono ta mata malam wannan cream din shine dai wanda ake amfani da shi a cikin mayukan da yan mata da wasu manyan matan ke amfani da shi domin karin hasken fuska wato bleach wanda daga ƙarshe yake haifar da ciwon kansa ga mata saboda haka nake jan hankalin iyaye na mata da ƴan mata da su guji yin amfani da wannan maye-mayen da kuma ita brazier mun faɗa mun ta maimaitawa mun yi bayani mun da mun iyakaci mu gani mu faɗa sauran implementation kuma da bin diddigi hukuma ya kamata ta yi amma abin mamaki har yanzu dai ba mu ji abin da hukumar ta yi ba ina jin sai wata ilimantar wani babba ta afka tukunna in abin ya same ta yi ta rasa mamanta baya daya lokacin zai setting committee ya ce a je a bincike inda yanzu matan talakawa ne nonon su yake ta gudurewa ake yankewa ina gaba wani abu mun yi bayani a kafafen watsa labarai radio sun zo mun yi hira an saka to amma abin mamaki ku anan kun sani mun bayar an kai asibitoci manyan asibitoci a garin nan ga malam Ikirma shaida nace ba zan yi abin nan ba ba zan yi magana ba sai an je an mana bincike a kawo mana wannan a gane wani irin sinadari ne da kayan gwaje-gwaje da ake da shi a asibitoci aka je asibitocin da suka fi kowanne girma a garin nan aka kai suka duba suka ce ba su da kayan aiki to mu muna da hoto an aiko mana da sauti da bayani a aikace gashi nan ga breziyar an bare an ga wannan abun kuma sun yi bayani sun ce wannan sinadarin an sa shi ne don ya sabbaba wa mata ciwon kansa a mamansu kuma sun ja hankalin mutanen kasar su a can cewa a daina sawa muka gani mu ma muka dauko muka bubbude aka gani muka ga iri ɗaya ne ba bambanci muka cewa mutane a daina sawa an zo an yi hira da wata wayoyin shugaban masu gwaje-gwaje ko masu bincike-bincike a radio ta ce wai wannan abu dai muna gaya mutane har yanzu jita-jita ne ba a tabbatar ba kamar ya ba a tabbatar ba gashi nan mun gani ba ga to me kuke jira har yanzu abin da yake sa ana yanke mata nono kansa ciwon kansa wasa ne ai da ma ba a yi maganan ba da shi yafi a gari irin garin nan da wuraren test da wuraren da ake abin nan scanning wuraren laboratories da ake da su a ce wai har yanzu an kasa a bincika a je a sa abin da yake illata rayuwar mutane a je a sa a yi bincike alƙalli a faɗa a kafafen watsa labarai a ce mutane su guji wannan bara'i ba shiru kake ne so mu dai muna gaya mutane ku je duk ku kone su ku hana matan ku sawa sai abin da ya zo ya bayyana shikenan kuma wannan ya nuna musulmi ya kamata su gyara zamansu kuma yan bokon mu wani lokacin bokon ku amfanin bai da yawa kwararrun yan boko gogaggu wanda suka yi sciences din suka yi mai suna nan da yawa yanzu ba za ku dauki wannan a samu wata kungiya da za su yi aikin Allah ba in ma waje za a fita a je a binciko wannan ruwan a gane menene kayan na'urori ga su nan ku yi bincike ku sa a gaya mutane a Facebook a Twitter a kafafen watsa labarai ku yi mutane bayani za ku samu lada amma ba ra'ayi ba saboda kowa tunda matarsa ba ta kamu ba da matsala kuma lalacewar mu ta kai wai yanzu a ce wai Brazilia wai sai an kawo mana da kasar waje Brazilia kuma Brazilia ba a Najeriya duk Najeriya ba a iya yin Brazilia duk Najeriya ko ina ka gaya mun inda ake yin Brazilia wannan tsumman banzan wallahi koni nan na zama cela wallahi da ni cela ne cela me aka yi Brazilia ya din ne ba za a iya ba yayyanka shi ne sosan ne ba za mu iya sawa ba dan Allah a samu wani cela ya zuciya mana Brazilia ya kawo mana anan usashi a sunna TV wallahi mu ce gashi nan mun fara yin Brazilia to ba ku yin Brazilia ba wai sai an ji an yi muku a kasar waje a zo a samu ku cuta a ciki Brazilia fa a yi a kawo mana mu gani ya din ne zai yi kwarai kuwa yi rigunan banza na iska ba suna yi amma ka ga ba za su yi Brazilia ba yi ko garin nan kadai aka ce an hadu ba inda ake Brazilia ba abun kunya bane ba idan da kuna yi kuka gyara kuka yi ya zama a hankali sai mutane su rinka siya da ba aka aikata mana barazana ba takalma sai yan Italy takalma sai yan kaza Allah ya taimake mu ƴan kofar wanda suka fara takalmi duk takalmin da aka yi shi a duniya ko a ina ne ka kashi kofar wanda wallahi sun buga mashi a wannan wurin da kake gani wannan ƴan kananan dakuna ba abin da ba a yi jeyon ku ba da shi ba shi kuke cin burga ba a garin nan da na kofar wanda din kawai dan dai Allah ya taimake ku ba ma ganewa ne shine kawai so da Allah ayi zuciya ayi ni ina son a samu mutane su very very creative mu yi zuciya za mu iya magance wannan matsalar ta amma ba ai ba a kara jan hankalin mata masu shigan banza samari matasa kenan ina jin wani ya shiga matsala yace saboda wallahi mana ana musu nasiha amma kamar ana kara zuga su kaje kai aure akramaka Allah Allah kuma ya taimake mu matan nan da ake musu wa'azi su rinka ji daman ka ce shigar banza dole su shigar banza ai tunda ana kai su jami'o'i suna gani ba ba ka bane ba na kai su jami'o suna gani suna koyi da matan arna Allah ya mutunta su amma suna gulakanta kansu ko kuma suna fita kasuwanni suna fita gari suna ganin matan banza ku da Allah yace ku rufe jikinku kuna da mutunci amma ku bayyana tsiraicin shine kuka fi so mutun Allah ya rufe mai asiri yana yayewa hasara 10 da 100 Allah ya sauke ina tambaya anan mallan yace hadisi ya nuna cewa duk ladanin da yake kiran sallah a hadisi duk ladanin da yake kiran sallah zai tashi a ran tashi alkiyama da dogon wuya shin mallan ana nufin tun daga lokacin da ya fara kiran sallah kuma har ya mutu yana kiran sallah ne ko kuwa idan ya kasance yarintarsa ce kawai ya kasance yana dan kiran sallan daga baya daina kenan ko da kuma girman sa yazo saboda yanayin aiki yasa sai ya bari ya koma karatu ko ya koma wata sana'a to yaya magana wannan falala ta sa dadi ya taba kira amma yanzu ya daina abin nufi shi ma din yana nan zai samu dogon wuyan a ranar kiyamar ko kuwa abin ya yake yace Allah ce mai kimanin ya kara basira da nisan kwana amin ina jin wannan wani ladani ne ya dan taba ladanci kuma ya daina kuma yana so ya ci bonus ya ci riba biyu almuhim dai annabi ya ce ladani duk mai kiran sallah zai tashi da dogon wuya a kiyama halala ce ga wanda yake kiran sallah wanda uzuri yasa da ya kira ya daina ba za a haramta masa ba ai tunda wanda dalili yasa ba wai kiyamatar abin yayi ba kuma me dogon wuya an ce dogon wuya yana da amfani sosai saboda a kiyama annabi ya faɗa hadisi gumi zai yi wa mutane da zami kafin Allah ya hisabi tsayuwar jiran hisabin nan lokacin tashin hankalin da kowa sai ya shige shi har annabawa da manzannin Allah so gumi zai hadiye mutane yanda ka san an yi ambaliyar ruwa ruwa ya mamaye mutane kaga ruwa yakan zo ya shanye gida ko ya shanye gini ya shanye mota to gumi a kiyama zai shanye mutane manzo Allah ce wani gumi iya kazansa wani gumi iya kafada wani gumi aljamahu iljama wani gumin zai hade shi to ladanai da suka yi ta bude makogwanin su a duniya suna kiran sallah cikin girmama su da ubangiji zai kafin ya ba su aljanna su shiga shine wannan gumin Allah zai kubutar da su babu fadawa ciki Allah zai ba su wuya mai tsawo za su samu kuma shan iska kun san idan an cakuda akwai zafi mutum yana so ya danyi sama ya samu mai ya samu iska to su ladanai Allah yakan tsare su su samu iska sannan kuma ba za su fada cikin wannan wato matsala ta gumin ba Allah ubangiji ya ba mu ikon amfanuwa da wannan balala wani ya kawo kuka yace to Allah yana neman shawara yana da kanwa ku ji da kyau wannan magana tana da muhimmanci saboda muna da yaya muna da kanne mata Allah ya tsare mu ya tsare mana su yace yana da kanwa ya mace yace tana da saurayi suna yin soyayya amma ashe ba a sani ba tana zuwa wajensa har gidansu dilalacewa a san akwai yan matan da har gida suke zuwa suna bi wai shi ma soyayya ne Allah saka da alheri Allah kara zumunci wai ashe har gida take zuwa idan ta je gidan kuma sai ya rinka zina da ita bayan ya gama lalata ta sai ya ci aurarta yaje ya nemo wata ya aura yace amma mallan saboda hali irin na matan nan na zamani yace har yanzu haka din nan iyaran nan bai dena neman yarinyar nan ba da tsiyan nan bayan yayi auren kuma ita ma bata dena zuwa wurin sa ba ya lalata mata budurshin ta yace ni kuma abun yana damuna yace na mata nasiha amma yarinyar nan ta ki rabuwa da mutumin nan to shine ya aika ta gadda yake yin fitawa kuma me ya hukuncinsu mazinata abinda Allah ya faɗa akan mazinata ya cancanta akan su haka ake yi da yawa ana yi a garin nan ina mamakin mutumin da zai zo ya tsare yar mutane a gidansu saboda lalacewa a gida saurayi a ɗakin gidansu yaje ya zina da yar wani saboda tsabar sakaci irin na bawace mafulata ne kuma iyayensa watakila suna gani yarinyar tana zuwa saboda rayuwa ta maguzanci da gargajiya sai ce ai ba komai ai yarinyar sai shiga ɗaki da ita ya keɓance da ita wallahi insha Allah kai ina gaya ma bi idinillahi wannan yaro ko insha Allah sai an yi zina da yarsa sai wani ya lalata yarsa ya kamata a tsorata da su da wannan duk wanda ya zina da yar wani ko ya lalata yar wani insha Allah sai an yi da yarsa ko ayi da uwarsa ko ayi da yarsa ko ayi da kanwarsa ko ayi da wani na jininsa kafin ya mutu ya bar duniya kai ko ya bar duniya sai wani ya ji ya ɗebe yarsa ya ji ya lalata ta yana kabari ana zina da yarsa waje da kyau shine wannan hukuncin mazinata kuma wannan akwai isgilanci ma addini da rashin mutunci kuma wannan yana da kyau a rinka fadan irin wannan dan ƴan matan zamanin nan masu rawar kai masu hayaki akai marasa kishi masu gajeren tunani su rinka fahimta yadda samari suke yaudarar su shekaran jiya nan da asuba muna karatu a Usman bin Affan wani yaro ya rubuto takarda cewa wai ga abin da yanzu ƴan mata da samari suke wai sai a je a shiga ayi zina in an yi zina sai a shiga da ƴan tsumagu kanana idan an gama sai ya bace ce yi min 100 a hankali amma ba da yawa ba shi ma in ta gaima masa shi ita ma sai ta ce gashi kai min 100 wai abu mai yaya ya gani wai shi yaron wai ya rubuto takarda wai yanzu wannan mallan yanzu ya tsaya a matsayin haddi kenan ka duba rashin mutunci ka duba renin hankali ka duba yadda ake isgilanci mu addini a garin nan kai yanzu ni shawaran da nake so in baka to hukumar ce gata nan duk barnar da mutum ya maka da yarka koma taka kowa dinka idan ka kai shi wurin hukumar wallahi tallahi dan abu kadan zai bar ko kwana bai zai ba tunda yarinya ta tabbatar yayi barna da ita to in an ce a kai hukuma to ka kai shi hukuma ba mu ce kar kai shi hukuma ba ka kai shi hukuma ka sanar in ba su dauki mataki ba ka samu faskaranka lafiyayye ka je ka face shi kware da gaske kware ka san mahaukaci sai ka masa hauka wani lokacin amma ka kai shi hukuma kuma ni ban ce ka dauki mataki a hannunka ba ka kai shi hukuma a dau mataki a kansa ya daina idan bai daina ba kai kwance faskare da ka san faskare ko faskare da ka samu lafiyayye ka je kai likimo a kusa da ɗakin sa idan Allah ya taimake ka ka cafke shi to dukansu ka zabga musu faskaran nan sai kar ka kashe kowa amma Allah kalli ka musu raga sai an zo an kwashe su nan gaba sa ci gaba su dai ita kuma yarinyar nan kanwarka ina baka shawara ko ka raba ta da garin ko kuma ka je ka nemo duk wanda zaka nemo ya aure ta in ya ga zai iya auren ta a haka in ba haka ba kana cikin tashin hankali ka kai shi kara gurin manyan unguwa ka kai shi kara wajen iyayensa ka je kuma ka ja masa kunne ka ce wallahi duk randan da na kama yar uwata da kai wallahi zaka gane kuranka ka gaya masa ka ce ko ni ko kai haka ake barazana ko da ba wai ko kai ko shi din ba ku yi hakuri kar ku ce na yi zafi saboda abun ne ba daɗi wallahi ba dadi wani jami'i yake ga mun a wata makaranta cikin jami'i wayannan wani mutum ya samu wata yarinya a jami'a ya bita yaje ilalata ta ashe yarinyan nan yar wani bafulatani ne irin bafulatan nan ma fulanan nan masu zuwa kiwo su shigo gari su dan abun nan waye din nan sai yace to zan nuna musu ni bafulatani wallahi jami'ar ya tafi da sandarsa ta fulani ya shigar fulani ya fake shi inga maka yayi kwance kwance ya same shi da sanda ya rafka masa ya fara numfashi zai tafi yace kana dagawa zan karasa ka wallahi malam jami'in ne yake ga mu ce wallahi malam muka zo ka tarar da bufulatin nan yana zagan yace ku gyara ne ga karasa shi yace ni za ni zai zo lalata mun ya taya mun kaza kuma wallahi malam babban mutum ne aka zo ana yalla bai kai ma mai kai ka aikin yaron ta barka da ya aka yi haka ha ba ran kai da ai baka kyauta ba wallahi ya zaka lalata ce Allah ya hakuri tsautsayi ne wallahi shikenan ya samu lafiya ba fa daidai bane wannan din kuskure ne ba kuma goyin bayan haka nake yi ba amma ina so in nuna muku saboda sakacin da hukuma take in an cuci mutum aka kai kara ba sa daukan mataki mutum yazo yayi barna da yaka aka kai shi kara yaje ibada kudi kai kanka kafin ka kubuta daga hannun su wallahi sai ka wulakanta rashin gaskiya ha inci da yaudara su wannan bawan Allah na farko mai masa addu'a dan Allah ya jarrabe shi Allah ya jarrabe shi kuma shine abin da muke faɗa wannan harkar zance zancen da ke banta da yara mata da maza suke ku dena ku hana ƴaƴanku ku dena bari wace lalacewa take da zaka bar ƴarka tana zuwa gidan saurayinta akan me da yarinya ta ga wanda take so ku yi maza ku sarrafa su maza ku sallame su dogon neman auren nan yawancin shi bai da albarka yawancin sa bai da alkhairi saboda yau ya je gobe ya je yau ya je gobe ya je tana caba kwalliya tana ado shi saurayi ita saurayi saurayi ya kome yake cewa eh budurwa ake cewa ko yana bukata yana cikin wani yanayi ita ma tana cikin wani yanayi sai shedan shiga tsakanin su da yawa iyaye mu muke jawowa muke bada dama ƴaƴan mu suke lalacewa ku hana abin ku hana shi tunda barna ta yi yawa ku hana in ma za su zo su gaisa su zauna ana ganin su a tsakar gida kowa yana wuce a ce nan na ga dama nan za a yi wani a shiga lungu wani in kun gama ki a rufe kofa ina a bai kamata ba na'am waya ake amfani da ita eh a ce mu haɗu a wuri kaza ba duk ai dai kai dai malam ai ba ka da wata dabara sai dai Allah ya tsare ba wani wayo wannan ƴan mata kuma malam ƴan matan nan na wannan zamani sun fi iyayen wayo wata yarinya ce take gaya mun tace wai an ce wai in yi kaza in yi kaza in yi kaza tace ha tace malam hanya 100 wallahi ba su isa sana da ba hanya 100 100 dubu ma ƴan matan nan kar ai kaza kar ai kai dai Allah ya tsare maka su kurum shi yasa mu muna ba da shawara yarinya tana girma da ta kai munzalin aure ku yi mata aure kun Allah ya kawo mata mai nema ku sarrafa ta a sai ta gama digiri digiri ta Allah sauki wallahi tallahi ko secondary ne bata gama ba inda ta samu matashi ma'aure ya cancanta yana da aikin sa yana sana'ar sa aje a shirya da shi ka bata ta ƙara sakandaren ta tana gidan mijinta ya kuma karfin asiri ya dauke ta kai ta ai akwai makarantun sakandare da yawa ƴan matan matan aure ne bai cutarwa ta je ta zana waye ɗinta kuma ta ci ta zana ne kwanta ta ci ta shiga jami'a ta tana da auren ta wallahi na yadda na sani cewa ana kawo cewa a yanzu in an bayin ta shiga aure ba za ta yi kaza ba to da karatun da auren wanne ne a gaba aure shine duk iyayenmu mata da suka haife mu wace takarda suke da shi wani ne yanzu anan a cikin nan wanda mahaifiyarsa babbar ma'aikaciya ce ko babban mai digiri ne ko mai master ko mai duk ba ga mu a haife mu kuma nan muna shanawa tani kai mallam an sa musu wani ra'ayi a cikin zuciyarsu mallam boko gani ake in ba yabo ko nan ba in dai ba kai boko ba kasan na gani ake yanda ka sauni kafiri haka ake ganin ka ko mutane gani suke in dai ba kai boko ba to ka shiga uku kawai kwarai da gaske ka je ka gani yanda yara suke zuwa jami'o'i suna posiyom din suna nema mutum dubu kaza yanda ka san wato kiyama ce ta tashi a wurin kowa ya zo digiri yake nema mutum 50,000 su zo duka bai wuce a dauki mutum 5,000 ba ko 8,000 sauran me sauran kaza babu sun ki sai aure suna neman digirin kuma digirin ya ki samuwa kuma mace tana dada girma gredin ta yana yin kasa tana dada girma tana yin kasa saboda ta zama addama ma kwari da gaske in budurwa ta rika ta kai wani matsayi ba a san ta sai kai a karamin Allah nemo mun ta kasa da ita du'a wallahi tallahi fuskar ta ma motsewa take wata kuma haka kawai kage tana bushewa haka kurin ba ciwo ba cuta yau lokacin ta ya kai har ta expire hi karki yadda wallahi sai yaudare ki lokacin budurcin ki baki aure ba kina girma kannanki ne suke tasowa lokacin kannanki ake so yanzu yan 10 ake so 17 18 19 wato wai ta bugo waya taimaka min da addu'a karamin Allah auren fara ban samu ne ba yanzu shekara na tace 43 na ce kai idan akwai mabukaci kuma yazo bismillah a hada shi da ita suna nan da yawa kuna mamaki suna nan da yawa wallahi 40 da wani banda ba a cewa ne idan akwai mai bukatar irin waɗannan to yazo ya mallaka kirma magana insha Allah ta'ala kasan suna da saukin sha'ani gaskiya su ba su da dogon buri indai ta kai wannan shekaran sai haka kai wanda Allah ya hore shikenan Allah kiyaye mu dai wannan yace da Allah ai taimaka masa ga addu'a a roƙan masa Allah akan biyan bukatarsa sannan yayi ake yin addu'a bayan sallar farilla Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wadannan su ake karantawa da istighfari shine amma a daga hannu a ce Allah ba ne Allah raban da kaza bayan sallar farilla ba ai sai dai bayan sallar nafila du'a ibada ake ba du'a mas'ala ba a bisa zance mafi ingancin maganganun malamai tambaya ta karshe yace da Allah mallam ina addu'a Allah ya kara maka lafiya da daukaka amin Allah ba mu dace gaba daya shi da Allah mallam ina so ina roƙon Allah a ci inda addu'a Allah ya biya mu wata bukata ta wanda na dade ina roƙon Allah amma har yanzu bai bani ba sai nace kuma nake tunanin ko na aikata wani laifi ne Allah bai bani wannan abun ba ina roƙon a ci ani da addu'a Allah ni ma ya biya min wannan bukatar tawa Allah mai da malin gida lafiya so irin wannan abubuwan akwai kuskure a ciki yanzu mutum yazo ya ce wai yana yin addu'a Allah ya bashi abu kaza kuma ya tsaya cikin akan wannan abun shi lalle sai Allah ya bashi kuma in Allah bai bashi wannan abun ba ya dawo yana zargin kansa daga baya kuma yazo yana zargin ubangijin bayan da aika zo ka sa abu a gaba ka ce wai shi wannan abun shi take so Allah ya baka kuma ya baka shi ai ba ai mai tilas malamai suna faɗa cewa idan ka zo kana yin addu'a Allah yana dubawa yaga wannan abun ya dace da kai ko bai dace da kai ba idan ya dace da kai ya baka idan bai dace da kai ba sai ya kiya baka ya canja maka da wani abu amma ba sai ya turo mala'ika ko annabi ya gaya ba kai yanzu da kace ka dade kana yin addu'an nan ka tsaya ka tuna akwai kuma wasu abubuwan da baka roki Allah ba kuma ya baka ku lura da kyau a cikin yanayin rayuwa wani lokacin haka kullum baka taba daga hannu kace Allah ya maka abu kaza ba kai sai ga abun ya fado to ka san me wannan wata addu'a ce ko wasu addu'o'i ne da kai tayi Allah ya maka kaza ya maka kaza bai yi maka ba wata ila hakamanta sai ya canja maka da wani abu ko kuma wata addu'a ce zaka yi nan gaba kana son a baka kaza a baka kaza to kuma Allah ya san abin bai dace da kai ba sai i baka wani canjin sa amma tunda kai ba abokin shawaran Allah bane kaga bai zai gaya maka ba so kuskure ne mutum ya ce wai nayi tayi an kiya bani ko nayi a cewa akai sharadi ne in ka roƙa sai an baka ko nayi wa Allah wani laifi ne ba kai laifin ba kuma an kiya bayar lamarin Allah ne shi ganin daman sa ne ko ba haka bane so kawai abinda ake so kai addu'a ka gaya wa Allah sai ka jira in ya baka alhamdulillah bai bayar ba Allah kace ina neman canji kurum idan kai wannan sai ka huta so ya kamata mutane su kiyaye wannan kuma su fahimci fiqhud du'a ita addu'a akwai fahimta da ake akan ta a gane ta in ba haka ba sai mutum ya zo ya dan rasa dan imanin nasa so kada ka makale akan wani abu kace dole sai shi wataƙila Allah zai iya baka yanzu kana neman Allah ya baka kuɗi ko kuma Allah ya sani a cikin mulkin sa da ilimin sa in ya baka kuɗin nan wataƙila ka daina zuwa masallaci sallah ka daina zuwa karatu ka daina biyan ibada saboda zaka shagaltu da wannan kuɗin to meye amfanin a baka wannan kuɗin kuɗin da zai hana ka sallah kuɗin da zai sa maka girman kai kuɗin da zai sa ka je ka haɗa kai da wasu ƴan ta'adda meye amfanin a baka babu kana roƙon Allah ya baka haihuwa ya baka haihuwa ya baka haihuwa Allah ya sani fi ilmihi alghaibi in ya baka haihuwa wannan dan da zaka haihu shine sanadin mutuwarka wataƙila mugun mazinaci ne wataƙila mugun dan fashi ne wataƙila mugun barawa ne wataƙila mugun dan ta'adda ne wataƙila dan idan ka haife shine zai sa maka hawan jini ya kashe ka to ba gwanda ba a baka shi ba akwai dan da wallahi zaka yi addu'ar Allah ya kashe shi ya huta ka huta suna nan dewa waɗannan yayan roƙon Allah zaka yi Allah ya kashe shi saboda ya zama maka ƙarfin kafa to kaga Allah ya sani ni kai baka sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu mace ce ka ganta kake so kana nema da aure kai a ido ta yi maka tarbiyyarta ta yi maka ta nuna tana son ka amma Allah ya jarrabe ka da wani yayanta yana Abuja shi kuma baya son ka kuma shi ne mai hada kayan aure an buga ya ce sai dai ta nemo wani mijin ba kai ba kai iya addu'ar al'amuran sun toshe gaba daya wataƙila Allah ya sani idan ka auri wannan yarinya za ta zama cikin fitina a gare ka a rayuwarka da iyayenka da ƴan uwanka da danginka duk soyayya da kuke kuma zai iya zama ta zama matsala sai Allah ya hana ka duk da ka kawo masallaci an maka addu'a amma sai ya kiya bada manzon Allah kansa fa mallan ya daga hannu ya roki Allah wani abu Allah ya ce ban yi alƙawari ba zan bada ba annabi warai da gaske ya roka a cikin addu'o'in da yayi Allah madaukin sarki ya amsa masa wasu kuma ya ce a annabi kenan gaba daya ya roki Allah ya ce ya ubangiji ina roƙonka kada duk abin da al'umma ta za ta yi kada ka kifar da su kamar yadda ka kifar da sauran al'ummomi ma'ana kada ka kashe al'umma ta da menene da wannan kifarwa ka san akwai wanda ka kifar da su yace to barna dai ko me al'umma ta za ta yi amin alfarma a basu su ci gaba da jinkiri ko sa to ba Allah ya ce na karba ka san akwai al'ummar da rowa kawai take yi rowa Allah ya kifar da su mutanen annabi ludu luwadi suke Allah ya kifar da su kai yanzu suke al'umman ka ba maruwata babu ƴan luwadi da ba dan addu'ar manzon Allah ba tuntunin da an kammala da ba labarin nan amma Allah ya karba addu'ar annabi sannan ya ce ya ubangiji kada ka halakar da al'ummata da yunwa la tuhlikum bi sana fari kada ka doro musu fari rashin ruwa koguna su kafe gonaki su kisu yi amfani yunwa ta sa su yi ta mutuwa ka halakar da su da haka kamar yadda wasu ka halaka ya ce na amsa na ji sannan annabi ya ce ya ubangiji ina roƙonka kada ka sa al'ummata su rinka fada a tsakaninsu Allah ina roƙonka ka sa al'ummata kar su rinka fada suna kashe junansu Allah ya ce ban karɓa ba ban yi alƙawari ba shikenan kuma ka gani ba a gwabza fada kai sosai kuwa to wannan manzon Allah kan da kansa kenan yayi abinda Allah ya ce to ni da kai dan mun roka yanzu ba mu samu sai mun rinka raki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi